Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. Adadin mutanen da ke mutuwa sanadiyar COVID-19 a rana guda a Brazil ya doshi 2,400, adadin da ya daidai da rubu'in masu mutuwa a duk faɗin duniya a rana guda, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Wasu ƙwararru shaida sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa ƙasar ta Brazil, wacce ke kudancin Amurka, ta ɗauki hanyar samun adadin mutum 4,000 da ke mutuwa a kowace rana, wanda hakan zai kusan kaiwa adadin da Amurka ta gani. Ita dai Amurka ta ga mutuwar mutum 4,477 a ranar 12 ga watan Janairun wannan shekara, a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. Shugaban ƙasar Jair Bolsonaro ya ci gaba da cewa ƙasar ba ta da buƙatar ɗaukar matakan takaita al'amuran yau da kullum, abinda ake ganin ta mamakara koda ya so ya ra'ayinsa. Sama da mutum 100 aka kashe a ranar Asabar a Myanmar, yayin da dakarun ƙasar tare da samun goyon bayan rundunar 'yan sanda suka ci gaba da farwa masu rajin kare mulkin demokuraɗiyya a ranar bikin tunawa da dakarun ƙasar. Wannan rana ita ce mafi muni a jerin zanga-zangar da ake yi, wacce ta faro tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu, bayan da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar ta Myanmar. Kafar yada labarai ta Now News ta bada rahoton cewa mutum akalla 114 suka mutu, inda 24 daga cikinsu suka rasa rayukansu a birnin Mandalay da ke arewacin ƙasar, ciki har da wani ɗan ƙaramin yaro mai shekara 5. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito wani mai bincike da ke zaman kansa yana cewa mutum 107 ne suka mutu, adadin da ya haura wanda aka gani na mutum 90 da suka mutu a ranar 14 ga watan Maris. Kamfanin dillancin labarai da dama sun ce an aikata kisan ne a yankunan tsakiyar Sagen da gabashin Lashio, sai kuma kudancin tsakiyar Bago da ke kusa da birnin Yangon. China ta saka wa wasu Amurkawa 2 da wani ɗan ƙasar Canada da wata ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama takunkumi a matsayin martani kan matakin da ƙasashen suka ɗauka a kan hukumomin Beijing saboda 'yan ƙabilar Uyghur. Takunkumin ya shafi mambobin hukumar da ke tabbatar da walwalar addini, Gail Manchin da Tony Perkins, sai kuma wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Canada, Michael Chong, waɗanda duk aka haramta musu shiga ƙasar ta China da yankin Hong Kong, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta sanar. Akalla 'yan ƙabilar Uyghur miliyan 1 da wasu ƙungiyoyi da mafi aksarinsu musulmi ne aka tsare a wani sansani a Xinjiang, a cewar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, waɗanda suke zargi hukumomin China da tilastawa mata shan maganin hana haihuwa da kuma yin ayyukan bauta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen ƙasar China da takwarar aikinsa na Iran sun rataba ba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin kai ta shekara 25 a wani biki da aka nuna kai tsaye ta kafar talabijin. Ministan China Wang Yi ya haɗu da shugaba Hassan Rouhani gabanin rataba hannu a wannan matsaya, wacce ta kunshi wani shiri da China za ta saka hannun jari a fannin samar da makamashi da ababen more rayuwa. Wani mai baiwa shugaba Rouhani shawara ya ce wannan matsaya da aka cimma abin kwatance ne kan irin nasarar da suka samu a fannin diplomasiyyar ƙasashen biyu. Wasu 'yan bindiga da ake zargi masu ikirarin jihadi ne sun kai hari akan wani ayarin fararen hula da ke tserewa ciki har da ma'aikatan ƙasashen waje, yayin da ake ci gaba da tauka fada a wani gari da ke arewacin ƙasar Mozambique, a cewar wasu majiyoyin jami'an diplomasiyya. Akalla mutum 1 ya mutu, sannan an jikkata wasu da dama a harin wanda aka kai a ƙarshen makon da ya gabata. A ranar Asabar, kamfanin Faransa na Total ya ce ya ɗage fara ayyukansa a yankin da ake kira Palma, wanda ke ɗauke da wani wuri da ake aikin samar da gas wanda za a kashe dala biliyan 60, sai dai babu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfanin da harin ya ritsa da su. Harin an kai shi ne sawa'i bayan kamfanin na Total ya ayyana cewa zai koma aikin samar da gas ɗin a ranar Laraba, bayan da ya dakatar da shi a watan Janairu saboda matsalar tsaro.
La labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa ne da ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Mai Garidin Gadi da commissioner ƴan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Chiroma da professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes akan yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƴan sanda da al'umma. Yanzu zan mika na'urar magana ga professor Usman Muhammad inda zai fara amsa tambayar da Mr. Mark Amani ya yi masa. Professor Gareka.
Mr. Mark, ba sai ka zama addicted to news ba za ka san abin da ke faruwa a ƙasa. Ni ban ce SARS bangaranci bane totally. A cikin bayani na ce ga matsalan da ya kawo ƴan SARS ta kudu kuma waɗannan yaran ga hali da suka shiga na jin daɗi babu gaira babu dalili kuma su suka ja al'amarin nan saboda akasarin su ana ganin su da kayan alatu, ana ganin su suna jin daɗin duniya, ana ganin su da kuɗaɗe da yawa, ana ganin su da motoci na alfarma. Dole jami'an tsaro ya tsaya yana da alamun tambaya akan irin waɗannan mutane. To saboda haka su suka jawo wannan lifestyle din da yanda suke gudanar da rayuwarsu suka jawo idan kuma da tsaro ta zo ciki kuma aka samu bargurbi. Suna kwace musu wannan su kwace musu wancan su hasala. Babu shakka Alheri Audu ta yi correcting dina ta ce waɗannan abubuwan ma sun faru da ita a Lagos da ɗanta. Sannan anan FCT ana ta complain a kansu. Amma baya ga nan na ce gwamnan Borno Professor Zulum babu shakka shi a lokacin ma da ba a san SARS din shi lokacin ma yake san su da Katsina. To ka koga akwai bambanci ra'ayi da kuma al'amari da ya taso.
Idan da Katsina da Kano da ita Maiduguri da sauran jihohi ko shakka babu idan kowa dokoki zai gaya maka abin da ya faru game da SARS za ka yi mamaki.
To na gode.
Ni ma na gode.
Muna godiya da ba a yi. Ba a yi.
Amma duk.
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Garba Wala ko kuma wanda aka fi sani da suna IG Wala. Na kwana 21 a cell din ƴan sanda a nan tsakiyar Abuja kafin naga inda kotu take. Minister, a matsayinka na tsohon ma'aikaci, ka san da doka wadda take magana na ƴanci wadda ɗan Najeriya ke da shi na koda ana zargin yayi laifi a garzaya da shi ba tare da bata lokaci ba zuwa kotu. Ka san da haka? Tambayata ta farko kenan. Tambayata ta biyu a wurinka shine na ji daɗi da kai bayani yanzu da na nuna ƙwarewarka bisa aikin da kai wadda har ya kai ga shugaban ƙasa ya baka wato wannan amana. Shin muna aiki da tsari na doka wadda ta san ko ta ba wa ɗan ƙasa izinin cewa zai yi zanga-zanga? Kalmar zanga-zanga a Turanci na san shi ana ce masa protest. Amma saboda demokradiyya a tabbatar da lokacin demokradiyya ne ake ɗora mata kalma ta peaceful protest a gaba. Saboda ya bambanta riot, wato kalmar riot na wato kamar tashin hankali. So da yawa idan muka yi kira gangami na peaceful protest, mun san muhimmancin ɗan sanda na muna da buƙatar ya zo ya kare mu a matsayinmu na ƴan wadda suke zanga-zanga, ya kare waɗanda su ma ba sa ciki amma ƴan ƙasa ne. Ya Allah suna zirga-zirgansu na yau da kullum. So da yawa sai mun ja ga CP nan ban so in kira sunan ma'aikatansa wadda mun sha muna kaiwa da kawowa na a ba mu daman ƴan sanda su zo su kare mu. Amma sai mu koma kuma muna ƙoƙarin muna fatan cewa a fahimce mu da cewa muna fayi ne bisa tsari na doka. Amma sai a koma ana cewa ba mu da police approval, wato ba mu da iko wadda ƴan sanda suka bayar. Shin akwai wata doka ne wadda ta dora ɗan sanda akan abin da constitution yace? Wannan tambaya ne wadda CP zai iya amsa ta. Wannan zaure yayi albarka na kasancewan muna da commissioner ɗan sanda, muna da minister ɗan sanda. Masha Allah. Na san kuna iya sanin matsaloli da ake da shi wadda wasu sun ambato na yadda ake gudanar da harkar ɗan sanda gaba ɗaya. Mu ma muna jinjina muku, muna fatan alheri. Shin mun san da yawan motoci da ɗan sanda ke da shi a Najeriya? Kamar yadda muka san yawan ɗan sanda da ake da shi a Najeriya, mun san da yawan motoci da kowane police station ko outfit ake ce mata misali in bata kai ba, mun san yawan motoci. Shin DPO mai gudanar da harka ko mai kulawa da wannan gurare, shin nawa ake bashi don ya kula da motocin nan? Wadda ya kai ga zai iya hana aiki ɗan sanda ya ko sun fita a kira su ce ba su da mai a mota, ko kuma a kai ga ya hana su karɓan na goro kamar yadda muke gani? To wannan tambayoyi a ƙarshe zan rufe ta da magana cewa shin kuna sha'awan ku karɓi sunayen 'yan siyasa da kuma wasu ƙungiyoyi wadda suka je suka ɗauko 'yan daba da makamai da sanduna da gora don su zo su tarwasa zanga-zangan 'yan sas? Kuna da buƙata mu ba ku a ƙungiyance? Za a yi hukunci wadda 'yan jaridu za su zo? In za a yi wannan, a shirye muke mu bada. Masha Allah.
Assalamu alaikum. Sunana Isa Mu'azu Darma, mawallafin mujallar Faɗa da Cikawa. Ina mai girma minista, barka da zuwa, da mai girma kwamishina. Wannan taro wanda aka shirya shi kan harkokin tsaro, duk da dai an yi bayanai da yawa da tambayoyi, amma ni zan takaice saboda na zo da zama in yi wani abu maganganu da ya, amma na tadda minista ya yi wata magana wadda ni kanta zan yi tsaye a kai. Mai girma minista ya yi magana akan yana cikin tafiya ya ga wani ma'aikacinsu wanda ya wani kyakkyawan abu wanda ya cancanci yabo, kuma yana da buƙata kamar yadda bayani nan wanda duke wurin nan ba wanda bai ji daɗin kalmar da shi mai girma minista ya yi ba kan wannan ma'aikacin nasu. To ni kiran da nake yi, ina kira ne ga mai girma minista kan wannan abin da ya gani kuma ya kyau, ya zama ya kyau, ya ji daɗin abin kuma zai taimaki al'umma. To duk sanda aka samu wani wanda ya yi irin wannan ɗabi'a a hanya, a samu kafa wadda za a karrama shi ko a mutunta shi a muhimmanta abin da ya yi, to daga nan za a samu irin wannan al'amarin a cikin ƙasar nan zai yalwa kuma zai kyautatu, kuma insha Allah za a ci gaba da gudanar da shi. Da fatan mai girma minista zai saurari wannan magana da na gabatar da daga nan za insha Allah.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Maryam Shettima, wadda aka fi sani da Maryam Shetty. Na fi fitowa ne a shafina na Facebook na social media, sannan kuma ina shugabancin ƙungiya ta fafutuka wadda ake kira We Believe. Mai girma minista, abinda nake so in sani shine an san da akwai matsala tsakanin yanda mutane suka fahimci police da kuma mu'amalarsu. Har yanzu mutane suna buƙatar, ina ga su gane yanda mu'amalarsu da police ya kamata ta zama. Su san cewa ba maƙiyansu bane wanda suka zo ne su taimaka musu su kare su, su kare dukiyoyinsu. To wani mataki amma mai girma minista da ministry ɗinka kuke ɗauka dangane da wayar da kan mutane akan wannan kyautata mu'amala tsakanin police da 'yan ƙasa? Sannan kuma na biyu, ina son na yaba ne cewar ni da iya son na gaskiya na ga mugun canji da bambanci tsakanin yanda police suke yi da kuma yanda suke yi yanzu. Kamar ko an tsaya a hanya ne ba wannan aggression ɗin da ake fama da shi, za su yi magana kuma hankalinka zai kwanta, kuma kai ma za ka gaya musu da kyau. Saboda haka ina ga da muhimmanci kuma dai a cewar mai girma minista a maida hankali su ma police ɗin a ƙara gyara musu wannan abun, wannan wayar da kan, saboda ba wani wahala bane, kuma na ga suna canjawa nan da nan. Maganar da zan kina, na gode.
Ina so in samu amincewa wannan zauren da ya kafin ci gaba, in wa wanda suka yi wannan shiri godiya kwarai da gaske bisa ga irin damar da suka ba 'yan Najeriya, musamman mutane suke nan, domin a ba da gudunmuwa ganin cewa an samu ci gaban ayyuka na 'yan sanda a ƙasar nan. Bisa ganin gaskiya wannan zaman da muka yi zai taimaka mana kwarai wurin kyautata lamurran ayyukan 'yan sanda. A nan ina son in jajirtawa Aji Wala. Ba ne 'yan sanda ba ne. Don na yi mamakin da 'yan sanda za su tsare IG kwana 21. To ala kulli halin dai wannan yanayin da ka shiga yanayi ne wanda ya cancanci a yi maka jaji, kuma a tausaya ma yanayin da ka samu kanka a ciki. Amma kuma in tabbata maka cewa babu ɗan sanda da yake da manufa ta tsare mai laifi ya yi da kwana 3 yana bincike. domin ko abincin da zai ci shi ka lalura ce gare shi baledo har ya tsare ka wajen sati uku. Ina ganin dai akwai abin da ya faru, watakila waɗanda ake son a bincika game da magana ka ko sun ka tsere ko kuma wani abu da ya faru. Ban sani ba kila CP zai yi bayani nan gaba, amma dai ina tabbatar maka da cewa da kuma duk 'yan Najeriya wanda suke sauraren mu cewa ɗan sanda bai da wani sha'awa ko kuma wata manufa ko kuma wani iko na tsare mutum haye da awa 23 ko kuma kwana uku in dai ba wani dalili takameme ke akwai ba. Sannan ina tabbatar maka da cewa 'yan sanda sun san abubuwan da suke cikin tsarin mulkin ƙasar nan, kuma sun san haƙƙin ɗan adam, kuma sun san abubuwan da suka rataye a wayansu. Gwargwado ana ƙoƙari a aiki a kansu, musamman ma a halin yanzu da yanayin ya tilasta a yi haka ɗin. Ina baka tabbacin cewa waɗannan abubuwan za su ci gaba da kyautatuwa, za su ci gaba da kyau domin a samu a kare haƙƙin ɗan adam, kuma 'yan sanda su ci gaba da aikansu kamar da ya kamata. Amma ko shakkawa ba na san akan samu ƙalilan daga cikin mutane wanda za su tsaye tsare ga 'yan sanda ko ana shari'a ko ana wani bincike, domin amma an kai yanayin shari'a ka haita hannun 'yan sanda. Amma in dai bincike ne, in ba wani abu ya tilasta a tsare mutum tsawon wannan lokacin da ake magana ba, to da waya 'yan sanda su tsare mutum haye da sati ɗaya da ake magana. Amma da yake ka faɗi haka, zan jajanta maka kayan mu saurari kila koda yana da wani ƙarin bayanin da zai yi. Yes, ko shakka babu wannan zaman ina ganin sun shirya shi ne musamman domin a ba mutane dama su yi ventilating din ra'ayoyinsu, mu kuma da aka gayyata mu saurara domin mu samu damar zuwa a kawo gyaran da ya kamata. Kowane ɗan adam ɗan tara na bai cika goma ba, akwai gyare-gyaren da ake ci gaba da yi a koda yaushe, kuma muna yi ne wannan abubuwan saboda jama'ar da muke shugabanci. In gobe ɗan wanda ake wa lalura ya ce ga wanda ka santa, shugaba sai shi auna shi gani ya kamata sai a yi abin da ya dace da shi da kuma sauran 'yan Najeriya.
Kwamishina 'yan sanda, batutuwa da ya taɓo sun haɗa da tura 'yan sanda su kare masu zanga-zanga, gaggauta wanda aka kama kai shi kotu, menene yasa ake hana izinin zanga-zanga, wani mataki ake ɗauka na wayar da kan al'umma, waɗannan batutuwa.
Ai je kin san gani na ne tukunna. Kaga minista ya riga ya gaya maka gaskiya, ba mu da 'yancin tsare mutum fiye da wani lokaci, at most 48 hours yadda aka faɗa. To amma wani lokaci idan kana bincike zai zamanto cewa ka fahimta cewa dole sai ka rike mutum fiye da lokacin da doka ta ce ka rike shi. To anan abin da muke yi shine muna zama muna neman hurumin kotu. Kotu sai ta bamu ko sati biyu mu ƙara rike ka, ko kuma idan muka ce da Allah a bamu wata ɗaya ne kafin wata ɗaya za mu gama, kotu tana ganin dama sai ta bamu. To kaga anan za mu iya mu rike ka, ba wai mu muka rike ka ba, da izinin kotu muka rike ka. Na biyu, ni da kai mun saba, muna haɗuwa, ban taɓa tauye maka aikinka na zanga-zanga ba. Sai dai idan na fuskanci abun da zai saka ni da kai a cikin hatsari, to nauyi ne a kaina. Na fahimtar da kai cewa wannan abun da ake waɗansu za su iya, kamar yanzu 'yan SARS ɗin nan. 'Yan SARS ɗin nan an ce abun da suka fara mai kyau ne. Amma daga baya, wanzu bara gurbi suka zo suka yi hijacking abun, kaga ya saka mu cikin hatsari. Kasan nan gaba ki ɗaya tada mana hankali. To wannan shine wani lokaci sai mu ce mu kar ku yi don mu tabbatar da tsaron al'umma. Batun kawo ƙara, ba mu da ƙaran da za mu ce ga ƙaran da za mu karɓa, ba ƙaran da za mu karɓa ba. Duk kowane ƙara ka kawo mana za mu karɓa. Sai dai mu duba mu gani idan ba dalilin da za a ci gaba a wannan ƙaran, za mu gaya maka ba dalilin da za mu ci gaba. Idan muna nan don mu biya muku buƙatunku. Alhamdulillah.
Batun wayar da kan al'umma kan ko da su 'yan sandan da kuma al'umma kan.
Kullum muna cikin ƙoƙari mu kyautata dangantaka tsakaninmu da al'umma. Ba ma'aikata da za ta ce ta kai mu, ku yi haƙuri fa tsai da ciro nata da ya laifi ya tabbata an hukunta shi. A garin nan sau da yawa jami'an da suka wuce wurin da ya kamata, ko kisan kai ko wani abu haka, ko ko sati biyu da ya wuce, mun kama mun kai su kotu. Yau ka kawo ƙara, batun ɗan sanda ba ma cewa batun ɗan sanda ne ba za mu karɓa ba. Za mu karɓa, za mu bincika, idan wanda ya kama mu kori ɗan sanda ne za mu kore shi. A cikin ɗan sanda ne fa kake da sashe na musamman wanda su neman laifin ɗan sandan ba suke yi, ko neman ɗan sanda mai laifi suke yi. Ex-squad kenan. Ka kawo ƙara, za mu tura musu don mu tabbatar cewa an kwato wa mutane haƙƙinsu a wurin da an taka musu haƙƙi kenan. Batun kyautata dangantaka ake yi. Muna ƙoƙari kamar Police Public Relations Committee din nan, Eminent Persons Forum, zuwa gidansu radio da sauransu haka, programs da sauransu kamar na yanzu zuwan mu nan haka. Duk mun tabbata muna yin shi aggressively don mu samu fahimtar juna tsakaninmu da mutanen da muke karewa. Yadda malamin ya ba da shawara, committee wanda zai dan ringa duba dangantaka da sauransu, news da ya kamata ya fito. Kasa idan aka ce an yi kaza, gaskiya ne ana so a ji me aka yi. To wani lokaci akwai bambancin lokaci da zaka kawo kara da bambancin da za a gama bincike. Idan mun kama, muna hutuwa mu faɗa mun kama. Maybe wurin da za mu kara shi ne idan muka kai kotu ma ko mu tabbata cewa mun kira 'yan jarida ku zo mu je kotu mun kai wani kotu. Yana da kyau don mutane su fuskanci abin da ake ba wai an kama hakanan kawai an sake ba. Nagode.
Da wannan bayani na kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya Abuja Bala Chiroma, za mu dasa aya a yau. Sai makon gobe za mu dora idan Allah ya kai mu. A madadin Grace Alheri Abdu da ta jagoranci shirin. Da kuma manyan bakin namu, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftar. Muktari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Ok, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu? To gashi nan na ga kaman kaina sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillah, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba. Amma arbi na yi bakin gwargwaro dai, na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
Wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba don ganin cewa kayi wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne, kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700,000-10,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci zaka samu mafiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganar wahalan sha'ani, wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama. Kamar a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba. Ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamin ka koma gida a Argungun?
Kamar misali irin nazo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din. Duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku ne lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.